على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا إنا متى أولا قليلا قوموا أقلوك القرمن جاربا بنيجيريا بركة مدى كسن شواء بركة مدى أصبائي أولا مثلا جينا مسجد الأنصار بنشي غبدا فذكر واحد نسيهو ليشاتي قوم da mu ma mazan gaba daya yau insha Allah ta'ala za mu shiga wani darasi na musamman da ya shafi harkar mutuwa. Allah ya sa mu cika da imani. Hukunce-hukunce ne suka shafi kukan mutuwa da mutuwar da kuma haƙuri da ya kamata mutum ya yi a matsayinsa na mace yayin da Allah ya zarge shi da mutuwar ɗan uwa ko mutuwan miji ko mutuwan da ko na makamanci wannan. Da farko dai a cikin surar al-Baqara aya ta 155 zuwa 157 Allah yana cewa a'udhu billahi min shirrir rajim wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samawati wa bashshiril sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما إذا لم تربيك للروح لم تربيك للنموة لم تربيك للنطوة الرائعة لم تربيك da tawayar dukiya a yi bishara wa masu haƙuri su ne idan musiba ta same su ɗaya daga cikin wannan ko mutuwa ko ɗaya daga cikin wannan ko yunwa ko asara ta dukiya ko gobara sai su ce ina da zai wa ina ilimin rajuwa daga Allah muke kuma gare shi muke komawa. Yabo ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa waɗannan bayan Allah waɗanda idan musiba ta same su to sai su rinka tunawa da Allah. Daga cikin manya-manyan masifu shi ne akwai mutuwa. Akwai mutuwa. Mutuwa musifa ce, mutuwa ta shi hankali ne ga mutum biyu wanda shi ya mutu da kuma wanda aka yi wa mutuwa. Da aka yi daga muku mutuwa sai ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى. لعلني أبن لي كربا ناسني كويا تربي من كدا كويا تربي من كميجي كويا تربي من كعبا كويا تربي من كمالهم كويا تربي من كيشيا لا بناسني da ka kula masu haƙuri ya ku yayin wata idan mutuwa ta same ku da wasu daga cikin waɗannan madadin saba. Imamu Tabarani ya fita hadisi a cikin Mu'jamul Kabir hadisi na 1212411. Hadisi Abdullahi bin Abbas yace annabi ya ce o bai ummati شيئا لم يؤطه أحد من الأمم عند المصيبة أن باوع الأمة ونعظ لو كشمنا مصيبة يساميتا ونعظم بأتب باوة الأمة وإنباء الأمة ترى شيني فلي إنا للداي وإنا إلينا جون na wani hadisi yana da rauni kwarai da gaske bai san jiddan malamai suna bayani a kai amma akwai wasu dalilai waɗanda ba wannan ba wannan ba za a taɓa wuja da shi ba don saboda rauninsa ɗanɗanin rauninsa amma akwai dalilai na waje kamar nan ayar da makaranta suke nuna muhimmancin yin ina 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 rajo musamman sayan da Allah raba ka da masoyi ko uba ko miji ko dan uwa ko bani ko yaya me yasa mutuwa ta fi gigita mata me kika ce malam to kin ji wata irin neman ƴancin mata ta ce wai ai saboda mata sun fi tausayi gaskiya ne na yadda nake a rubuta sunanta a kamun amma ba shi kaɗai ba ne amsar me ya sa mutuwa ta fi gigita mata na'am saboda suna da rauni to sai ma ba laifi ko cokulat ne aka ba ki ya an taimaka miki ita ma a rubuta sunanta da waccan da waccan waccan dai tsohuwar ɗaliba ce duk shekara sai ta ci kyauta mu wannan ne dai ban taɓa ganinta ba sai wani wataƙila wani aka kawo ta yanzu ba a rubuta sunansu sai me akwai wani dalili da nake so ji me yasa mutuwa ta fi gigita mata na'am to ga hajiya ga tsohon mu na'am hajiya eh saboda ni na yadda me yasa sai mata me yasa ta mun sati na'am ban ji ba mata sun fi shakuwa da mutum ko mukan maza ai daman ai ba maganin shakuwa ko to ita ma na a rubuta sunanta ko a addu'a aka mata kana zo ba da kyautar ai an yi eh ya yi zaka me za ki ce yana da wani abu sabo mumtaz Allah mata albarka wannan ma rubuta sunanta ta ce saboda mace ba ta iya dogaro da kanta galiban ku ta faɗa dai ku ta bubbuge kanku da kanku da kanku to waɗannan dalilai suna da muhimmanci ku gane ita mace galiban a ƙarƙashin wani take an gane galiban mace a ƙarƙashin wani take galiban wani ne yake kula da ita ko dai mijinta ce mijinta ne yake kula da ita ko kuma yayanta yake kula da ita ko babanta yake kula da ita ko kanin mamanta yake kula da ita yanzu ga kunan cunkus a gabana kamar tsakin tsumma amma Allah muku albarka amma dukanku gaba ɗaya a ƙarƙashin wasu kuke da wahala a cikinku a samu wadda da kanta take riƙe kanta dole akwai wani mai taimakonta a garin nan dole to wannan yasa mutuwa ita zo muku take bin gigita ku saboda rauninku saboda tausayinku saboda jin ƙayinku saboda kuma yawanci kun fi shaƙuwa idan da miji ne ta shaƙu ne mijinta wannan ba sai na yi bayani ba inda uwa ne sun fi shaƙuwa yawanci ƴar mace ta fi shaƙuwa da uwarta saboda ƙarami shi to tunda haka ne shari'a sai ta umarce ku zama kun fi kowa haƙuri idan mutuwa ta same ku wallahi ina gaya miki hajiya ba mamaki mijin nan naki da ke tare da shi yanzu nan da wani lokaci ki ji an ce ya mutu duk soyayya da kuke da shi duk ƙaunar da kuke da shi duk abin da yake miki ba mamaki ki ji ya mutu yanzu ga iyayena nan dattawa kakanni da iyayena duk yawancinsu da duk zan duba zan tafi duk ba miji yawanci sun binne mazajen daman ku mata haka kuke sai a aure ku sai ku binne mutum yau haka ne wa yawanci mutuwa ake tafiya a barku ba shi yasa kuke da dogon buri ba daman da mutum mace ta ga mijinta yana mai kodira kike yana da mai kodira kike ya mutu yawanci ai kun san an fi mutuwa tafi a barku sai shegen littafin gado zan yi kaza wata ta irge duk yan motocin mai gina gaba daya da tunanin in ya mutu zai tafi a bar masa da ita da yayanta Allah ya mana guwa to da Allah ku rinka tunawa da Allah idan masifa ta same ku duk da mun san kuna da uzuri na nuna damuwar ku akan mutuwa idan ta fada muku Allah ubangiji ka ba mu ikon jurewa mutuwar iyaye mutuwar mata mutuwar ƴan uwa mutuwar dangi da mun kanmu mutuwar ya Allah idan ta zo mana ka sa ranar mutuwar mu ita ce ranar farin cikin mu sai gabar magana ta farko yau zan yi magana akan falalar tunda mun ce ku yi hakuri an muku mutuwa falalar matar da ƴaƴanta guda biyu suka mutu sai hakuri ta nemi lada duk wacce Allah ya taimake ta Allah ya kaddara mata ta binne ƴaƴa biyu kawai a cikin ƴaƴanta to bari ku ji falalarta dan a nuna muku muhimmancin ku zama masu hakuri mamma ta laha isnani min alwalad na'am ɗan nan na namiji ne to amma shari'a sai ta ambace ki ce dan kada ki damu ba daɗi ki naƙuda ki wahala ki haihu ki shayar da mama shekara biyu a miki tumbuɗi a miki kashi a miki gaza ki gama wahala yaro bai zo kika fara cin more ka bai faɗi ya mutu ko ta zo ta mutu to duk wacce ta binne ƴaƴa biyu suka mutu to akwai falala akwai ruwayar Abi Sa'id al-Khudri wata rana yake cewa annan nisa a ƙunna للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن جعلنا يوما ما تاني سكة دوسكة سامنا الله سكة شيء دو الله يامن ذا الله كسام ومن مسرانا ذاكر كويا منا الجين كما يندي أنزو الحمد لله كني إمر الله أسألي تفسيرنا عند مكذو وعنا القرينة وزاني ماذا مكيوة كي مكذو يصبر وانا حديثا دعوة عن السنة دعوة تدولة أيها دماتا sai kuma muka ware muku lokacin naku karatun safi yawancin da ku ba kwa zuwa gona ba kwa zuwa neman kuɗi aka ware muku ana yi muku wa'azi ana tattauna da ku tsawon wata guda Allah ba ki ikon zuwa cir-cir ba ki ba shi ba annabi ne ya fara yin wannan ya tara mata ya karanta da su da ta muwa muna koyi ne da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tara mata ki karanta da su cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri yace fa wa'ada kunna annabi yayi wa mata wa'azi mu ma shi yasa muke yawan yi wa mata wa'azi muke karantar da ku saboda kuna buƙatar wa'azi yace ayyuma mar'atin mata laha thalathatu min al-walad duk matar da ƴaƴanta uku suka mutu kanu da hijabu min an-nari insha Allah wannan ƴaƴa uku sune hijabinta sune shamakin ta daga wuta da uku inda danki guda uku ya mutu kika binne shi to ba ke ba wuta insha Allah kai ku ce Allahu akbar to yanzu ya halaka mu yi addu'a Allah ya kashe mana ƴaƴan mu kafin mu mutu in ga wata tsohuwa ta ce a wato an ta san ƴaƴan akan aljannan kenan ga hadisi annabi yace duk matar da ƴaƴanta uku suka mutu ta binne ƴaƴa uku wannan ƴaƴa hijabi ne gare ta daga wuta ba za ta shiga wuta ba kin ga wannan kuka ce Allahu akbar shi ne sai nace to yanzu ya kamata mu roki Allah Allah ka kashe muku ƴaƴan ku kafin ku mutu ba a so ko amma kuma ana son aljanna wata ta ce a Allah dai ba mu aljanna ta wata hanyar dai ba wannan hanyar ba to Allah ya ji gan yayan mu da suka mutu ana cikin wannan magana wata mata tana gefe ita kuma ya biyu ne suka mutu mata tai zambur
tace ya rasulullahi wasnani har ma da matar da ƴaƴanta biyu ne suka mutu kan annabi ya juya kane ta yace wasnani har ma da mai ƴaƴa biyu ma duk wacce ta binne ƴaƴa biyu kafin ta mutu ƴaƴanki guda biyu suka riga ki mutuwa kananan yara kenan ake nufi ina fata ana fahimta to insha Allah sun zama ijabi tsakaninki da wuta Allahu akbar Allah shi ne shaida wato musulunci yana kula da mata musulunci yana kimanta mata yana darasa mata da haka ina ta'aziyya da duk wacce ta binne yara alwalad aka ce kananan yara guda biyu guda uku suka mutu mata da wacce take ta rubuto mana takarda malam duk shekara ina yi baya zama wata ira yana janna ce ce duk shekara sai ya rubuta mana takarda akwai wanda ya'yanta ba su zama da ta haifa su mutu da ta haifa su mutu akwai ciwo akwai damuwa akwai bacin rai akwai bakin ciki kwarai da gaske a ce ka ta haihuwa ɗanka ba zai zauna ba to amma kin ji kuma sakayya da Allah ya yi in dai kin binne waɗannan ya'ya guda nawa guda nawa ko nawa ko uku ko biyu sharif yake cewa daga ibn al-asbahani daga abu salih daga abu sayyid da abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi ya ce amma fa ana nufin yara ƙananan da ba su balaga ba lam yablughu al-insa ko kuma lam yablughu al-hulma wanda ba su balaga ba wanda ba a rubuta musu laifi ina fata ana fahimta kamar yadda ya zo a riwayar Imam Muslim a hadisin Anas bin Malik Imam Muslim ya tawaffa lahu salasun lam yablughu al-insa illa adkhalahu Allah al-janna bi fadli rahmatihi iyyahu to wani zai iya tambaya yace to yanzu an ambaci mata a wannan hadisin to yanzu namiji shikenan shi in ya'yan nan suka mutu shikenan shi babu to sai Allah ya kawo hadisin Imam Muslim shi kuma sai yace Imam Muslim babu wani mutum musulmi alhamdulillah mun ma mun shiga mun karanta muku littafi ko karatu a banza ba a wata riwaya la yamutu li muslimin thalathatun min alwalad fa yarju an-nar illa thalathatan dafan insha Allah wa wannan mutum uku za ka mutu masa yara kanana ka binne yara kanana guda uku kuma ba su balaga ba insha Allah ba za ka shiga wuta ba yawa ba za ka shiga wuta ba Allah kare mu ka tsare mu da tsarewarsa so kenan idan ya'yan ku sun mutu gudai ne ihu kuna maganganu kuna jaga riga kuna karkada kai da gashi kaca 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 saboda an yi mutuwa wata ma ta cire zanen ta wata ma ba daɗi akwai wanda na gani wata rana mahaifiyarta ce ta mutu tana zuwa gidan da wani gari ta taho an ba ta labari ta ga taron mata a ƙofar uwarta ta ga babu wannan shamsa sai ta cire rigarta ta cire hijabinta sai ihu sai birgima kacce 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 tana ta kuka uwar ta mu to irin wannan ya saba wa shari'a tunda ke ma din fa zaki mutu ke din ba wanda ba zai mutu ba ina fata na fahimta yawwa to Allah ba ni hakuri wannan ta sa annabi ya koya wa tarbiya cewa dole maza su rinka yin wasiya wa matansu ko wa ƴaƴansu mata saboda raunin mata saboda yawan tausayin mata da yawan jin kai na mata to a rinka yi musu wasiya su zama masu hakuri yayin mutuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kissa da shi da wata yarsa bari mu jumbe me ya faru riwayar Imam Bukhari hadisi na 1284 daga Abi Usman daga Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid yace arsala ibnatu nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi anna inna ibnan laha ko tace ibnan li kubra wata ya daga cikin ƴaƴan annabi a wata riwaya aka ce da nan Zainab ce ta aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gida cewa ka zo da wuri dana ya mutu. Kai maza ka zo ya Rasulullah, yanzu wannan ya ce ta aika ma idan ta cewa danta ya rasu. Annabi ya aika mata ya ce a gaishe ta, kuma ya ce a gaya mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma anfa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Gaya mata cewa na Allah ne abin da ya karba, na Allah ne abin da ya bayar, kuma kowane abu a wajen Allah yana da lokacinsa. A gaya wa Zainab ta yi haƙuri, a gaya wa Zainab ta nemi dada wajen Allah, sai an jima bai ji ba. Wataƙila yana da wani uzuri da ya hana shi ya ci. Zainab hankalinta bai kwanta ba, ta ce don Allah Annabi ya zo. Yarsa ce ba, ta ce a gaya wa Annabi don Allah, tana yi masa magiya don Allah ya zo. Lallai fa ita na so ya zo, ba ta so a je a binne yaron nan babanta bai zo ba. Wala Allah saboda neman falar Annabi, tana so Annabi ya zo, yau yaron nan addu'a ido da ido ya taɓa shi ya shafa shi saboda jikan Annabi. Wannan yake nuna wa iyaye na mata shi zai iya yiwuwa ta ran aiki mutuwa mai matsayi mai muhimmanci, kuma wani mutum mai muhimmanci a neme shi bai samu zuwa ba, ko babanki ko mijinki ma wataƙila ya tafiya wata ƙasa, ko ƙaninki ko wani yayanki ko malaminki ko wani dai babba mai matsayi a wajenki, uzuri yana iya sa a yi mutuwa mutum bai samu zuwa ba. Ta yi masa magiya ta ce don Allah ya zo. Da ya ji ta yi magiya sai ya tashi ya kira Sa'ad ibn Ubada da Mu'adh ibn Jabal da Ubay ibn Ka'ab da Zayd ibn Thabit da ma wasu, ya ce ku zo mu je ku raka ni, zan je gidan yata Zainab ɗanta ya mutu. Suka kama hanya suka tafi. Ana zuwa aka ɗauko yaron nan, ashe ba mutuwa ne ba, ruɗewa ne na mace, ba mutuwa ne ba, amma yana shishshikar mutuwa ne. Numfashinsa yana ta kaiwa da komowa, ije ya dawo. رفيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبية ونفسه تتقعقع. أكبيكو عن النبي صلى الله عليه وسلم يارو رينا تكي واجب قوموا ينا تجيب جدا كمرا دي فتا لا النبي أنا جني يارو أنه ففاضت أيناه إذا سكروا سيزبوا دحوائي في كوكا. Shi yasa uwar ta dage ta ce lalle Annabi ya zo. Da ya riƙe yaron nan a matsayinsa na Annabi kuma namiji babba, wallahi shi kansa tausayi sai da yasa ya yi kuka. Cikin waɗanda suka taho da shi akwai Sa'ad ibn Ubada, sahabi ne babba. Sai shi ya Rasulullahi mahala, sai shi ya manzon Allah yaya na ga kana kuka, bayan an ce kuka ba kyau, bayan an hana kukan mutuwa, yaya na ga kana kuka? Su sabai tarbiyyar da suka samu in ji an gina su a kan wani abu, suka ga sabanin shi sun yi magana sai sun tambaya. Wannan yake nuna ya halatta ko babban mutum ne in yi wani abu da ba a gane ba a tambaya. Wa shifa'u alaihi as-su'al, tambayar wanda zai da ilimi bai sani ba shi ne ya yi wato warakarsa, shi ne ya tambaya. Wanda Allah ya ce ya nuna mai hawaye ya ce hadihi rahma ya sa'a, wannan hawayen da take gani tausayi ne. Ja'ala Allahu fi qulubi ibadihi hawayen rahama, hawayen tausayi, hawayen jin kai ne. Allah ya sa a cikin zukatan bayinsa da ya zaba. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ruhama, ka sani cewa Allah yana jin kai masu tausayi ne a cikin bayinsa. Da haka ni ina da tausayi ne na ga mutuwa ta zo wa wannan yaro, tausayin ya sa na zubar da waɗannan hawaye. Kenan hawaye da ake zubarwa idan an yi mutuwa hawayen jin kai ne, kuma ba laifi ba ne zubar da su. Ku gane wannan kukan da aka hana, zan yi bayani nan gaba wani irin kuka ne aka hana shi. Kukan wayo Allah ya yi su, na shiga uku na lalace, yanzu baban mutuwa za ka yi, yanzu maman mori mutuwa za ka yi, yanzu wancan mutuwa za ka yi, kana yi kana ɗaga sauci kana faɗin maganganu. Amma kukan da mutum zai yana zubar da hawaye yana shisheka, hawaye ne ita zuwa wallahi tausayi ne. Kuma wannan yana iya faruwa ko a maka wani bayani na abun tausayi ko na jin kai, kawai sai dai ka ga kwallaye yana ta zubowa. To wannan Allah ne yake zaɓan wasu daga cikin bayinsa sai ya sa musu wannan jin kai da wannan tausayi, suna zubar da wannan hawaye. Hadihi rahmatun innama yarhamu Allahu min ibadihi ruhama, ya gaya wa sa wacce tana ganin saboda jarumta ko tsoron Allah ne a yi mata mutuwa ta yi gashi ta bushe gaba ɗaya, ko hawaye baki ba ɗanki ya mutu, a'a ko hawaye baki ba ɗanki ya mutu, kai ya gyara kishi yake ta mutu ba a gakin kin zabga kuka ba. Wata ta ce tafi, ma'ana ba za a yi kuka ba, dama Allah Allah ke ta mutu a yi matan ƙarshen zamani masu addu'ar Allah kashe kishiya. Allah shirya da ku, Allah dana da ku, har yanzu ashe ba ku gama, har yanzu ba ku daina kishin nan ba, duk wa'azin da malamin yake muku har yanzu ba ku daina kishin nan ba. Ni na ɗauka ayyukan mun gama da ku a yi. Eh, an daina sai dai ɗanka ɗan ku. To Allah ya sa mu ƙarfin ku akan haka. Allah raba mu da zafin kishi. Wannan kishi baƙin kishi da zai sa kishi ya ta mutu ba za ki kuka ba. Kai, akwai abin tsoro a cikin sa. Allah ya mana afuwa. Ko da yake wasu sun ce ai kukan ana yi ne dai wala a fili, amma an ka shiga daki tafi ma za ka yi kai kana murna. Allah ya sauke ki. Allah Allah ya gyara halin mu. Mata kenan kuna da sha'ani ne wala. Wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah. A wata riwaya daga Aisha tace wata rana matan Annabi sun taru a wajensa ba wacce ba ta ne. Kunna azwaju nabi sallallahu alaihi wasallam indahu lam yughadir bainahunna wahida, suna zaune gaba ɗaya mata Annabi. Ku ji wannan hadisin. Sai ga ƴar Annabi na da Fatima ta tafu tamshi ma tukhti'u mishyataha min mishyati rasulillah, tana irin tafiyar Annabi. Dana Aisha ta ce wallahi tafiyar na da Fatima da Annabi iri ɗaya. Idan kika ga Fatima ta hango tana tafiya yanda Annabi yake ɗaga ƙafa yana saukewa, haka Allah ya rubuta ƴan nan ta yi kama da babanta. Sannan in kin gana na Fatima ki ga manzon Allah yadda ke san wato ƙwarya ce aka yanka ta gida biyu nan da iri ɗaya sun yi kama ƙoma duk a cikin ƴaƴan Annabi ba wanda ya kama da shi sosai irin na Fatima. Ashe wannan yana nuna mace tana iya kama da namiji kenan. Mace tana iya ɗaukar kamar ubanta. Ta ce wallahi muna kallon yarinyar nan a ta irin tafiyar mata mijin mu take. Idan mutum ma san me yake faruwa ba, kawai haka Allah yi ta. Na'am Allah yana iya yin wasu abubuwa tsakanin ɗa da uba ko ɗa da uwa. Sai ki ga ko dariya sai ki ga mutum yana yin irin na ubansa ko na maman shi, amma bai san yana yi ba. Wataƙila ko zama yanayin zama sai ku ga mutum yana yin irin na uwarsa ko na uba. ko irin wani yanayi haka mutum ya danyi taguni sai yana yadda uwarsa yake ko kuma yadda uban shi yake ko irin ko kyakkyafta ido dole sai da ya yi kama da iyayensa tauna abu ko yanayin tafiya ko yanayin kuka inda za a yi rikodin ɗin kukan yaro uwarsa ma ta yi kuka watakila sai ga akwai kama ta sheka shi ma ya sheka sai ga akwai ya so ya iri ɗaya to wannan wata baiwa ce Allah yake yi tsakanin mahaifa shikenan suka ce muna kallon anan yarinya nan Fatima tana zuwa Aisha kawai sai ya tashi ya ce marhaban bibnati sannan da zuwa ƴata haka annabi yake gaya mata saboda matsayin da na Fatima a wajen annabi wallahi har tarayyarci yake in ta zo gidan shi sannan kin taɓa tashi kin taro ƴarki ta taho miki da kayan abinci kina ƙauyenki ta taho miki daga Kano da jakukkuna da languna langa-langa da ƴan abubuwa amma ba za ki tashi ki je ki tare ki ce san da zuwa ba kina nan kina zaune sai dai ki ta duba jaka kina lallaƙawa ki ga me a ciki Allah ya mana kuwa ana karanta hadisi ne don a yi koyi shi annabi ya zaunar da Nana Fatima daga damarsa ko daga hagwannansa sai ya kama kunnanta ko kanta haka sai ya gaya mata magana ta sirri a gaban matanshi me yasa wannan yana nuna mutum yana iya yin sirri wa'yarsa bai gaya wa matanshi ba dole ne sai miji ya gaya miki sirrinsa tsakaninsa da 'ya'yansa ba zai iya kiran 'ya'yarsa ya gaya musu wani abu na asiri kada zafin kishi ya ɗebe ki ki zo kina faɗa da su wallahi yana gama musu sirrin nan sai ta fashe da kuka kuka ko bakat buka'an shadida yayin da annabi ya ga damuwarta falamma ra'a jaza'aha sarraha asaniyata fa dhahikat ya ga ta damu sai ya daɗa kiranta ya ce zo saboda yana son ta Nana Aisha Nana Fatima annabi yana ƙaunar yarsa Nana Fatima sosai sai ya daɗa kiranta sai ya daɗa mata sirri a kunnen ta ya gaya mata kawai sai ga tana ta dariya kawai sai mata suka ga tana ta dariya Nana Aisha ta kasa hakuri sai ta ce sai ne maza na ce da ita fassaki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min bainin sa'ihi bi sana'in ko ke Fatima wato annabi ya ware ki da wani sirri a tsakanin matan shi bai gaya musu ba ke ya ware ki ya gaya miki ko to ko abin ne ya taso ne Allah ba a na'am mata kuna da kishi magana ce ta gaskiya wani lokacin kishin ku har nema kuke ku shiga miji tsakanin miji da 'ya'yansa miji yana iya zuwa ya ware 'ya'yansa ya wani abin alheri da su ko ya gaya musu wani abu amma yanayin ku yakan sa hatta sa idon ku yayi yawa ba kwa barin maza su take da 'ya'yansu musamman 'ya'yan da ba naki ba kai wata kam 'ya'yan ma nata ne in ta ga ubansu yana yawan jin su a jiki to me za ku je kiran ku yayi ya kira ku ne talla ku tabbata ku ba mu sai ku zo ku takura masa da ya zo ku tabbata kishi ne ya dame ta saboda ta ga uban yana son 'ya'yansa haka Allah ya yi ku kuna da wahalar shi a jiki da addu'a yanzu wata mata mijinta ya ɗauke ta ya tafiya da ita har zuwa ƙasa mai tsarki wata ran da daddare haka sai ya kira waya gida yana magana da yaransa yana da 'ya'yan mata yana magana da su matan nan da ta zo sai ta jiyo muryar mace sai ta zo ta gatse masa yanzu kuma da wa ake waya da wannan ganin da su ake waya haka kuke sai haƙuri. Amma muna gaya muku ne don ku gyara, ba a karen miji da irin wannan lafazin na rashin girmamawa. Yawa ake waya, wace ce wannan da ake waya da ita cikin dare? Ina ruwanki? Me ya zafi? Ki bari ya gama wayar mana tukunna. Kawai ce ta fara faɗin bazagen maganganu. Ta yanko wata maganar da ni ba zan faɗe ta ba. Ta gaya wa miji. Sai ce to da ‘ya’yana ne wance da wani ne, da wance da wance ne muke waya da su. Sai ta daɗa yanka wata magana. Ta faɗa a kan ‘ya’ya, ta zage su. Aiko ya ɗaga hannu ya kwankwatsa ta da mani. Katsau! Sai zai hawaye ba ta gani, ya gama haska ta. Yanzu a nan gurin waye ne zai fi? Shi ne ko? Wanda shi ya kai hannu. Ai, ba ku san abin da ta gaya masa ba. Ba daidai ba ne mu ce ma ji matarsa, Annabi ya hana mari tabbas. Sai ke kuma amma ba daidai ba ne ki fusa ta mijinki har da zai kai miki hannu. Yanzu akwai laifi don mutum ya yi waya da ‘ya’yansa ‘yan mata? Yanzu kishinku har ya kai ku shiga tsakanin miji da ‘ya’yansa ‘yan mata? Saboda yana jin tsoronki kar ki ce ya yi waya da mace, ba zai kira ‘ya’yansa mata ya magana su ba. Yanzu ba zai yi magana da yarsa ba, mace ce. Yanzu ba zai yi magana da ɗanwarsa ba, wadda take gidan miji, a ji muryar mace a wayarsa ba zai yi ba. Yanzu uwarsa da ta haife shi ba zai yi hira da ita ba, kawai sai a sa ido a kan miji da an ji yana waya an ji muryar mace ce. Sai wata ba zuwa take in yana waya ta ji muryar mace, sai ta haka. Haka ɗin nan ta kafa, ma'ana ta kasa ta tsare kenan. Wai ta ji me ake faɗa. Ni ina ganin akwai rena mijin ma a kan wannan. Mijin da aka rena shi ne ake masa. In wani ya sa gwiwar hannunsa ya haka, ya ɗan kawar da ke bai yi laifi ba. Saboda sa ido ba ni kyau. To, irin wannan ɗabi'ar ku ce, amma ana faɗa ku gyara. Allah gane da mu. Kin gana na Aisha, ai ba irin abin da kuke yi ta yi ba. Ta dai faɗa, ta ce yanzu babanki ya ware ki ya miki wani sirri mun mai gaya mana ba ko to gaya mun me ya gaya miki, yanzu na Aisha. Mun ga kina kuka kuma kin ga kina dariya. Gaya mun in ji wa, yanzu na Aisha ta rutsuna na Fatima ta ce ta gaya mata. Kin san me na da Fatima ta ce? Ta ce ha ba. Ta ce ai ba zan taɓa bayyana sirrin ubana ba. Babana ya gaya mun sirri kuma in zo in faɗa. Ta gaya Aisha ta ce sam ba zan yi ba. Na Aisha wannan abu ya mata ba daɗi. Ta tambayi ɗanta ta ce ta gaya mata me babanta ya gaya mata ce ba za ta faɗi sirrin ubanta ba. To ke ma in babanki ya miki wani sirri, in ke kaɗai yake bance ya gaya miki bai gaya sauran mata a gida ba kake gaya musu. In kin ga dama ba ke laifi ba. To kafin na ƙarasa ƙissar, wannan yana nuna mana ashe Annabi ya koya mana wata kyakkyawar mu'amala da ya kamata a rinka samu tsakanin uba da ‘ya’yansa mata. Mu yau yanzu a al'ada galiban za ki ga iyaye maza nesa-nesa suke da ‘ya’yansu mata. Ki lura da mai gidanki da ‘ya’yansa. Musamman ma in ta girma ta zama budurwa ko ta manyanta, sai ga ba a haɗuwa, baya magana, baya mata magana, ba za ta zo ta zauna inda yake ba, da ta zauna ne kike tashi da tafi. Yana koranta, baya zuwa unguwa da ita, baya kaza, baya kaza. Wannan ba daidai ba ne. Shi ne abin da Tura suke cewa serial crime. Bai da amfani. Lalle ne maza ku ja ‘ya’yanku mata kusa da ku. Kamar yadda kuke jan ‘ya’yanku maza kusa da ku musu sirri, ku gaya musu maganganu, kuma ku tuntuɓe su a kan larura ko damuwar da take damunsu. Don ku Annabi shi ne ku kyakkyawan abin koyi. Kuma duk matar da ta ga baban yaranta yana nesa-nesa da ‘ya’yanta, to ta yi maza-maza-maza ta yi ƙoƙari ta dawo da shi. Kada a zo a raba mata uba
da yaya kuma ke ma ya nuna budurwa matsuba banki rinka zuwa kina gaishe shi in ya zo zauna je ki zauna kusa da shi kina gaya masa matsalolinki da rayuwarki kar ki bari ki zauna cikin bakin ciki uwar za ta iya mutuwa ta tafi ta barki da uban nana Fatima ta samu kulawa daga babanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya burge ni wallahi yace malam tab aini ayyana mata na wafi shakuwa da su akan yaya malam yace na farko duk inda za su je unguwanni nake kai su da mota ta ni ta hira yace in ka ga muna hira muna wasa da dariya da ayyana mata za ka ce ma ayyana bane yace wallahi malam ta kai ga larurar su ta mata larura ta mata an ci shafe su wallahi ba sa zuwa su gaya ko su ni suke gayawa yace kamar mai yace wallahi idan wata ya kai ƙarshe auduga da suke amfani da shi a period din su auduga ce wallahi zuwa suke ce ba ma abba a ce mana auduga yace kun ban damu ba wani abu sai in ba su kuɗi ce su je siya yace kuwa ba wani wanda ya ce zo neme su aure ba su gaya mun ba duk wacce ta fita wani ya zo ya ma mata magana tana zuwa tana dariya ce ba ka ga wai wani ba wani yana mun magana sai ni kuma sai in ce rabu da shi wani lokacin ce duk wanda ya miki magana ki ce zo ya same ni a yayin da a yau wasu matan ya'ya mata za ta kama yin soyayya da saurayi su shekara biyu uku ubanta bai sani ba kuskure ne ba daidai ba ne ai tunda kina da uba ai kina da gata duk wanda ya tsare ki a hanya yake magana ya ta gidanmu ya san kina da kima ya san kina da matsayi ya san kina da daraja amma yarin yadda za a tsare ta a titi tana cincin nan ya zama da kai tana buɗe baki ana kira da ita to yanzu ya za a yi shi za mu haɗu a ina fadar shi bai je gidan iyayenki ba wannan wulakar da kai neman kai wannan arhantar da kai da me yasa ba a'a ba ni nan ba wai ki a'a a ga ya iya da ki fara nuna masa ke mai tarbiyya a wai kawai shikenan kawai ya miji zo da tsaki wani ma dan yare na miki hankali ba zai je kofar gidan ku ba fa sai ya tsare ki in zaki tafi unguwa ko zaki je kasuwa ko zaki je makaranta sai ya raba hanya gida biyu ya je can ya tsaya a gindin wata bishiya da dan hankicin sa wai shi dan gayi ne wai yana karkada gumi makaricin banza makaricin mu haƙinci ne tsare ƴaƴan mutane a titi kuma cin amana ne tsare yara ƴan mata a titi ana zance da su ke kuma ƴar ƙauye ce ba gidajiya ce ba ki da wayewa da za ki tsaya a bakin titi wani ya tsaya na jere da ke ba ku da gida ne ba ku da sauran ƙofar gida ba ku da zaune ba ku da falon babanki ba gidan yarki ba gidan innaki ba gidan babanki so magana tsaye da mata a titi ƴan mata ku tsaya kuna hira wannan ba daidai ba ne kwanan nan na zo wucewa da mota na ga wata yarinya yarinya ce budurwa ita kan da yake arhatta ma an sha ruwa ma da magariba ma suka tsale ta kowace mata kirki tana can gida tana azuminta tana shan ruwa ita kan da magariba ma suka tsale ta har da zama akan dutse dirshan tana ta yaye baki suna hira da maza wannan wulakan ta kai ne kina yi wa ƴaƴanki tarihi marar daɗi bayan kina yi ƴaƴa a gari a zo a ce a wannan ai uwarsu ai ai a gindin bishiyar nan ake tsare ta ne karki yadda da wannan su je gida duk namiji na kwarewa da yake nema daga ciki je gidan ku kuma uba ai ya cancanta idan za a nemi ɗansa a sanar da shi shi ya fi cancanta ma ba uwa ba dan shi ne mai bayarwa ba uwa ce take bayarwa ba shi ne yake da final say faɗa ta ƙarshe to ya za a zo ana kulle soyayya ba gaya uba ba kuma mata saboda kwaɗayin ku saboda ana turo kudin recharge card saurayin ya zo zai ba da 1,000 ce kai maman ki ce ta saka taji a hadda wahala na gode Allah saka da alheri an rufe miki baki wata kuma an san mai kwaɗayin lemo da ayaba ne in zai zo saurayin sai zai yi wuce banan leman sa da ayaba duka 500 zai kashe leman 200 ayaba 300 ya kullo tunda ke ce ya lemo da ayaba da an yi ko a to a ce muna godiya muna maza a ce masa kuma Allah tabbatar da alheri an ci kuɗin miji an ci kuɗin saurayi
ha ga wata gwagwa tana cewa wai kuma haka ne fa yau hajiya da kariya mallan yake fada ne gam a ai in bonai ko ba ga mallan ai gaskiya ne gaskiya ne ai yanzu na ga dawo sai daga wasu cin ku yi bayani sun san haka ne ai ai yanzu abinda samari suke fada yau yau in kana so ka mallaki yarinya bari in ga muku sirrin ko in shi san fada abinda samari suke fada in kana so ka mallaki yarinya ka aure ta nan da nan mallaki uwarta ko zagin ta kake in dai ta rike uwarta ba magana shi ka samu tiren ka lafiyayye wata rana irin dab da magariba tiren yamman nan mai maiko maiko mai tigadin na yana dan tiga a jikin ciki ba ka sa a yanka maka na 2000 ka nade ka samu burodin ka lafiyayye na 300 ka kulle ka ce ka je kofar gidan yarinyar da dan mashin ɗinka ka ce a kai wa hajiya dudu ta karba a ce daga wajen wani ne ai in kai sati biyu baka zo hira ba ma sai an aika ce wai lafiya kana gari ko yau baka zo kaga wancan ka ba ko da ba ka ba wa yarinyar kuɗi ko ka dan tura mata kati wannan azumi ya zo ka dan yi mata sayayya ka gigita ta haka ake tawaya gigita ku a ce manyan manyan madara gwangwani da bombita da suga da lipton kuma a ƙarƙashin su a dan kwantar da 20,000 haka ta ƙarƙashin gwangwanin madara a kai wa uwar yarinya a gani haba mana ita ma za ta tambaya ta ce yaushe kake so a yi auren nan saboda tsabar kwaɗayi da kuke da shi Allah ya gyara muku wata tana ta hararana wataƙila ko dan an kawo mata ne Allahu ala Allah ya baki haƙuri addadudu Allah hukku munyal kuma ai haƙuri Allah ba da haƙuri dama ko ba ku so ana tona asiri wai a rinka faɗan me kuke to barin bar zancen haka mutu amma dai ni ina ga muku kowa ta zama ta tsaya da kanta kuma ta san me take kar abin duniya ya sa ki mika ƴarki ga wanda bai cancanta ba wasu iyayen ma wallahi ba ta karba an kawo su ce a ku ce masa na gode in kika ga ya yawaita ki ce a gaya masa ba na so ana kana irin wannan ya daidai ta da yarinya kawai kun ga ba za ki bashi ne don saboda hidimar da ya miki ba to amma yanzu gaskiya ba a iya hanawa saboda kowa yana bukata kowa yana so wani matarsa ta yi fita jariri shikenan wata ran ya dawo sai ga an kawo mai kaya ibili guda leda leda da kayan bibi su famfas ne su kacifan yaro ne su riguna ne ledodi a ciki ta kawo mai ta ajiye ta yi shiru yana cin abinci yana kallo ya ce yau zan ji bayanin da za a yi shi ya ɗauka ƙawarta ce ta kawo ko irin maƙota ko waye sauransu sai da ya gama cin abinci sai ta ce ga shi nan aka ce a kawo maka ya ce a kawo miki da ni ke ki ga haihuwa ni ba ni mai haihuwa sai ya ce daga ina ta ce eh wallahi dai kawowa aka yi ya ce daga ina yi bayani daga ina ta yi ta kwana ya ce yi bayani fa daga ina ne sai ta ce masa saurayin wance ce ya ce wace wancan wance na 'yata sai ta ce iri ya ce daman kin mata saurayi ne ban sani ba daga nan aka fara buge gwiwar kowa tukuna to kin ga daga nan ya kamata ki gane illar haɗa kai da saurayi yana neman ƴarki baki gaya wa ubanta ba kuskure ne ya ce waye ba shi izini yanzu shi ya fi wannan kayan waye wane shi wane wane dai ɗan gidan wane ce ban gane shi ba waye ya aiko ni ina raye ban mutu ba za a yi wannan kama karya a gidana ina nan ba zai turo iyayensa su yi min magana yana son yata ba yanzu ni zan je in ga akuyar gidansu kawai in ce ina so ban yi wa kowa magana ba akuya dai kin gani karewa akuya ko na ko ka gani a gidan mutum kana so zaka je ka kama ta zaka je ka fara tattaba ta baka gaya mai ba ai sai ce barawo ne kai to akwai barayin mata kuwa yace yanzu abin da zaki min kenan yanzu matsayinki da girmanki har kin kai ki murkushe ni kin fi karfi na har kai kika fara ba da yaya waye ba ta izini ma ta fara tsayawa da saurayi waye ce an taba magana da ni an ce ta tsaya da saurayi ni ina nan na wahalar tarbiya ina kula da yata ashe har an bude mata ido ta fara iya tsayawa da saurayi har saurayi ya ji yayyo shafin na wajen dubu barkate to ki haɗa kayan nan ki mayar masa kuma ki gaya masa tunda ta ne ke zo in na sake ganin sa a gidan nan sai na ci mutuncin ba idan yana neman yata ya bi hanyar shari'a ya mutunta ni ya mutunta tarbiyata da ba dan ya ga yadda tarbiya ba ai ba zai zo yace yana son ta ba to ni ba za a mun gargajiya da rashin addini a gidana ba dan haka a kwashi kayan da amir masa a ga yamar kanna saki ganin sa a kofar gidan nan in yana da uba yana da yan uwa yana da babba yana da dangi ya turo su zo su nemi izini na ni kuma ba zan bashi dama ya tsaya tsaya da yata ba sai na gama bincike tas a kansa annaji ayi hakuri ka zan bata miki rai zan bata miki rai yarinya budurwa ku tana can kake tana ta gabza kuka saboda soyayya ta mamaye ta wai saurayin ta ya kawo kaya in kika karba in kin ga dama ki haɗiye kanki saboda kuka muna yin wannan bayani ne saboda a san mutuncin iyaye a gida a ce da zuwa ana kinta albarmar mai gida mutum kawai ya zo ya ga yarka yana magana da ita baka sani ba na sha faɗa muku mata a karatu ina maimaita muku ku tsare mutuncin ku ku tsare darajar ku ku tsare kima ku ku nuna wa duniya iyayen ku suna da daraja a idon ku ba wai ku nuna wa duniya wai iyayen ku ba su da kima wai ba su da matsayi wai ba su isa ba namijin wannan zamani saurayin wannan zamani wanda bai da tabbas zai iya canja ra'ayi ki zo ki keta alfarman mai gidanki ubanki ki zo ki saurare shi dan kina so ki aure shi in ya ce ma ke shafaffiya ne da mai yanzu ya shafe ki ya shafe ki da mai gobe zai ga wata wacce ta fi ki kyau ta fi ki tsiwa ta fi ki iya magana ta fi ki gaza kuma ya karkata gare ta irin yadda mata suke kawo kukan yadda maza su ce wallahi malam ban taɓa tsammanin mijina zai min abin da zai iya min ba na ce kaɗan ma kika gani in dai namiji ne da wannan zamani sai dai mai tsoron Allah yanzu ni yanzu wani shine zai zo saboda yana neman aure duk ya canja mun wai ashe mazan in suna neman aure da namiji kin ga ya fara miki wulakanci to ya samu budurwa ne yana neman aure ne ki bincika a hankali in kika kasa gane shi ba dama ba ba agun ba ba kasa ba sama ba bini bini ke ni fa mana sauran mutunci ni ba wannan abin da yake ya fara ishe ni wallahi al'amari ki ni na fara gajiya da shi in kin ji ya fara haka to ya samu wata ne sai ki kokari ki daɗa ki ce wannan mutumin fa sai na masa da gaske kware kuwa in ba wanka ki ƙara wanka in tsohon kaya kike sa ki fara kwalliya da ado in da ba ki rambaɗa jambaki da gazar ki fara rambaɗawa in yazo zai ci abinci ki lallaba shi a hankali ki kwalliya ki ado ki zauna ki fara masa dariya kina masa wasa kina ɗauka hankalinsa in ma ya zage ki ce a ba komai duk yana cikin soyayya ƙauna ce ta sa ka zage ni ba wani abu ba ne ba kungiya yan zamani sun ce a wato ba zai ba sai dai in ya zage ki kirama ko a kar ai haka kar ku bari matan waje su kwace muku mijinku na ciki shine abin da nake so kai gare shi kai ki bari wata yarinya karama da kin fita kin girme ta in sanin namiji ne da iyaye ake da namiji kin fita iyawa amma ki bari ta raba ki da mijinki ta zo ta haka ki tashi hankali ke faɗa da mijinki ya aiki faɗa da miji ashe kawai aure zai ƙara da aka ku kiyaye wannan ribar kafaci shikenan na na ba ta ba take ba zan faɗa ba da ƙarshe dai sai da Allah ya ɗauki ran annabi sallallahu alaihi wa sallam sai na Aisha ta sake zuwa ta ce to me yanzu ai baya ne me ya gaya ne to lokacin kuma na ba ta ce eh tunda yanzu baya na ya bar duniya to zan faɗa ki duba kiyaye sirri to ke ma ki rike wannan akan mijinki kada mijinki ya sirri rike tsohon ki zai ce mai kuke faɗa ne mahaifiyar ki kenan kin san akwai uwa mai bugun ciki mama ne amma akwai bugun ciki sai wallahi mama dan bayoyi yayyawa ma'ana mama sa ido mama sai ta gane me yake alakar yacce da miji daka da waje mama ki daina wannan ba kyau abu gicikin ki yaya kaza abu gicikin ki me ya mallaka abu gicikin ki nawa albashin sa yanzu ke dan Allah kina suruka me ya kai ki da alkambayan albashin mijin matanki me ya kai ki in banda neman gindin zama ba da neman suna ke kuma me na zuwa kina fadin duk samun mijinki da rashin mijinki me ya kai ki ba kyau so ina fatan mata za su kiyaye nana Aisha sai take cewa ga yamu me ga yamu sai take to yanzu zan ga yamu ki lokacin da yamin sirri na farko yace Jibril ya kasance kana ya aridu alquran yana zuwa ya bashi alqurani ya karanta shi alqurani shi karatun qurani a kullu sana kowace shekara sau daya amma wannan shekarar Jibril sau biyu yazo suka yi sauka qurani sau biyu shine annabi yace to ina ganin ajali na ne yazo daga wannan shekara ba zan kara kaiwa ba dubba kawai sai na Fatima ta fashi da kuka yace da ita fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mat salafu ana laki kiji doran Allah ke hakuri zan ga yake mutuwa dan na ga Jibril su bi yazo maka saukar Qur'ani to wannan shine kun ga dalilin yin saukar Qur'ani musamman a wata da azumi tunda annabi ma Jibril yana zuwa su muraji a Qur'ani su sauka to ke ma ke kokari kirin da yin sauka lokaci ba lokaci yace kawai ke hakuri kun ga a duk duniya ba wanda annabi ya gaya wannan sirrin in ba ta Fatima ba kishi ni zan ga yake mutuwa kuma alamu yana nuna ba zan gade ba kalli ya zo mini muraja ya tafi ta ce wallahi ne kuka ta ga wa Aisha shi sai ni ina kuka wannan kukan da ke gani na rasa yadda zan sa kai ga a ce baba na ina kallon sai yanzu a ce ya ce zan riga shi mutuwa ta ce yayin da kuma ya ga na ga mu kukan yayi yawa ya gigi ta ni shine ya daka kira na ya ce ya Fatima amma tarzaini kuma amma tarza ko amma tarzaini an ta kuni ba za ki yadda ba ki zaman tu sayyidatu nisa'il janna misal mu'minina ba kya so ki zama kici a baki mulki in an mutu a aljanna a cike ne shugaban matan mu'mine gaba daya ko kuma shugaban matan wannan al'umma a nada ki ta ce kawai sai na ce ina so fa bahiktu bahki bahiki allazi ra'aiti shine kika ga nayi dariya ina cikin kuka kawai sai na dawo ina dariya irin dariya da ke gani ai cewa yi ni yar aljanna ne kuma za a bani shugaban matan aljanna ko za a bani shugaban matan wannan al'umma don haka idan kun shiga aljanna insha Allah ku matan nan ɗalibanmu da wanda suke sauraron mu in Allah ya sada sai Allah ya nuna muku nana Fatima a kujerar mulki Allahu akbar ya annabi Muhammad mai kama da manzon Allah a kujerar mulki da sarauta ita ce shugaban mata gabaki ɗaya na wannan al'umma a wata riwaya shugaban matan duniya gabaki ɗaya ko da yake na Maryam ita ce shugaban matan duniya gabaki ɗaya a wata riwaya ya ce mata ta ce ce mun yayi to a cikin iyalai na inna rasul to ke ce ta farko da zaki biyo ni da haka ina rasuwa ke zaki ba rasuwa sai ta yi dariya ma'ana Allah ya girmama ta bayan babanta ya rasu waye zai biyo bayan ta bayan zai biyo bayan shi ita kuma hakan aka yi bayan annabi da wata shi da daidai Allah ya dauki nan na Fatima ta burne ta gobe insha Allah za mu ci gaba da kissa lokacin da annabi ya rasu din ta zo take magana wa wanda za su binne annabi tana zubar da hawaye Allah ya ji nan na Fatima Allah ya mata rahama Allah ya kara mana son ta da daunarta Allah kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su kasance tare da ita a gidan aljanna yar gidan annabi masoyiyar annabi mai daunar manzon Allah mai kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.